وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dukkanin yin yabo da godiya sabata ga Allah madaukakin sarki mahaliccin kowa da komai, ina gode masa da yabo gare shi iya matukar yabo. Ina roƙonsa ya ƙara mana daga falalarsa da karamcinsa, shi mai iko ne kuma mai hali akan haka. Godiya tabbata gare shi da ya umarce mu rinka tuba mu koma gare shi. Yan uwana, wannan huduba tana magana ne akan muhimmancin tuba da komawa ga Allah da cin rayuwar kabari da kuma hisabi. Babu abin da zai kubutar da bawa a wannan duniyar shine ya rinka tira Allah yana tuna mutuwa, kuma yana tuna lalle zai tsaya gaban Allah kuma zai tambaye shi. Abin da zai kubutar da ni, zai kubutar da kai, shine yawaita istighfari da tuba akan laifukan mu. Jama'a, halin mu bai da kyau. Jama'a, ba mu da kirki. Mu ga yau kanmu gaskiya. Idan aka zo bangaren bin Allah, ba mu bin su yadda ya kamata. Sallolin da aka ce mu yi, ba mu yin su yadda ya kamata. Nafilfili da aka dora mana, ba mu yin su yadda ya kamata. In an zo babin sadaka, waye yake sadaka a cikin mu? In mun yi ma sadaka nawa muke barwa a cikin arzikin da Allah ya mana, me muke iya cirewa muna bawa wani? Rayuwar mu ta kare akan gidajen da zamu gina, motocin da zamu hau, rigunan da zamu saka, ya wace ya wace a duniya da zamu yi, da yalwatawa ƴaƴan mu da iyalan mu da jin dadi da cin dadi. Anan kudaden mu suke karewa, amma ba wai mu dauka mu bawa wani mu yi wa Allah aiki ba. Addinin mu gaba ɗaya yana rayuwa ne akan bara da roƙo. Ba ma iya taimakon musulunci, kuma Allah ya ba mu daidai gwargwado, ya kore mana talauci daidai gwargwado. Duk da muna cikin talauci, in muka tuna talaucin da sahabbai suka rayu, wallahi nesa ba kusa mun bi su wadata, amma sun fi mu zuciya. To babu abin da zai gyara mana wannan matsaloli, shine tuba da komawa zuwa ga Allah. Idan aka duba maka maganar bin iyaye, wa yake bin iyaye? Me ake wa iyaye? Yawancin iyaye suna mutuwa ne da bakin cikin abin da iyayen su kai musu. Don ma iyayen da wannan zamanin masu yafiya ne, ba masu rikewa ba. Yawanci suna wa iyayen su addu'a alheri, amma da za a barka da laifin da kai wa uwar da ta haife ka da babanka, wallahi ba lallai ka shiga aljanna ba. Muna da laifuka a tattare da mu. Laifi tsakaninka da makocinka kada ya ishe ka bala'i. Tauye haƙƙin makoci da kai, tauye haƙƙin matarka, ƴaƴanka. Yau in za a maka hisabi akan abinda kake wa ƴaƴanka, ba za ka kai labari ba. Kai ma dan da za a tambaye ka akan abinda kake ubanka, ba za ka kai labari ba. To duk wata kofa ta toshe. Hajji da umra da aka ce mu je, waye yake da kuɗin hajji da umra a cikin mu? Wanda yake da kuɗin guda nawa yake zuwa? Wani abu muka sa a gaba daban ga halin mu bai da kyau tsakanin mu da junan mu. Kowa yana fushi da dan uwansa, kowa yana jin haushin dan uwansa. Mutum yana bakin ciki saboda ya ga dan uwansa ya ci gaba haka kawai. Ka taba jin arzikin wani ya hana wani? Kana kin jahannamin duniya kafin ka shiga ta Allah ta lahira. Dole muna buƙatar gyaran zukata, mu kyautata alaƙar mu da Ubangiji. Kiyaman nan bata da dadi. Labarin tashin kiyama ba kyau. Mutuwa abin tsoro ne, mutuwa tonan asiri ce, mutuwa firgici ne, mutuwa damuwa ne, mutuwa fa ba daɗi. Jama'a, mu yi kokari mu yi shiri ga wannan rana da za ta fuskance mu kafin mu zo mu fada inda ba wanda zai taimaka mana sai halin mu. Daga cikin abin da zai kubutar da ni, ya kubutar da kai, shine istighfari. Ba wahala, ba faskare bane, ba diban kasa bane, ba aikin karfi bane, ba kudi yake kashewa ba. A'a, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
kawai shi yake bukata kai waje. Amma yau shedan ya hana ka kai tuba, ba ba iya tuba, mu yi laifi amma ba za mu iya daga hannun mu tuba zuwa ga Allah ba. Haka muke ta mutuwa ba mu shirya ba. La ilaha illallah. Wani mota ta kashe shi ya hadari bai sani ba, wani daga ciwon cizon sauro ya mutu, wani atishawaye ya mutu, wani mura ce ta kama shi an kai shi asibiti kawai ya mutu, wani ciwo cikin sa ne ya murda kawai, wani gudawa yake ya fadi ya mutu, wani haka kawai ya fadi ya mutu, wani yana tafiya ya fadi ya mutu, wani yana kwanci haka kawai an yi sallama da shi lafiya kalau, wani yana tare da matarsa ya mutu kullum sai ta ji dogon numfashi ya tafi. Ka sani ko kai ne me abinda bawa zai kubuta da shi, shine tuba. Daga wannan huduba tana magana ne akan mutuba dan kiyamu mu take kyau. Ba sai na faɗi laifinka ba, ba sai na faɗi zunubinka ba, ba sai na faɗi abubuwan da kake wa ubangijinka ba, ban sani ba, amma ina faɗakar da kai ka ji tsoron Allah, ka tuba ka koma izuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ubangiji muna roƙon ka yafe mana tsira da amincin Allah, sa tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad dan Abdullah. Ya ku yan uwana, ku sani cewa daga cikin abubuwan da suke karfafa imanin bawa shine ya samu kyakkyawar alaka da Allah, sannan kuma ya zama yana nutsuwa. Malam wanda yake zikiri yake ambaton Allah, yake tuba, mai zikiri mai ambaton Allah shine mai rayuwa mai dadi. Wallahi malam bai da kokobo aljihunsa, amma idan ya fito gari gani zaka ya tara biliyoyin kudi. Ka san me ya bashi kwanciyar hankali? Zikiri da ambaton Allah da tuba da istighfari. Wani sirri ne, ka karbe shi kyauta. Kana son nutsuwa, kana son kwanciyar hankali, kana so a ganka kamar ba a firgice ba, to kai wai ta ambaton Allah tsakaninka da Allah, wallahi za ka ji rayuwa mai dadi. Malam malam akwai abin da yafi kudi fa dadi, akwai abin da yafi mulki dadi, akwai abin da yafi abinci dadi, shine imani. Wasu ba sa iya bacci saboda bala'in duniya, damuwa can damuwa ce, duk inda ka tuna matsala me zai kubutar da kai? Matsan Ubangiji da yawaita karatun Qur'ani da istighfari. Da haka abin da ke kara mana ainihin wato kusanci da Allah shine ambaton Allah da tuba. Umman yashi an zikirur rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu karim. Allah tabaraka ta'ala ya ce ya kun dauka imani ku ambaci Allah ambato mai yawa, ku rinka yin tasbihi safiya da maraice. Allah ya ce idan kun je aikin haji kun gama, fadhkurullah, ka duba aikin haji, tunda ake aikin haji gaba daya ambaton Allah ne. Amma Allah ya ce in kun gama aikin hajin ku dada ambaton Allah kamar yadda kuke ambaton iyayen ku sama da haka. Masu ambaton Allah tabaraka ta'ala a tsaye, masu ambaton Allah a zaune, masu ambaton Allah a kishin gide, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Kaji karshen zancan sun ambaci Allah a tsaye, in suna zaune suna ambaton Allah, in suna kwance ma suna ambaton Allah, in suna hutu ma suna ambaton Allah, in suna tuki ma suna ambaton Allah, in suna shago ma suna ambaton Allah, in suna masallaci ma suna ambaton Allah, idan suna cikin jirgin sama suna ambaton Allah, in suna tawafi suna ambaton Allah, suna zaune a guri ibada suna ambaton Allah, suna mu'amalar suna ambaton Allah, ko ina ambaton Allah suke, suna roƙon Ubangiji, suna addu'a, suna cewa Allah baka halice sama da ƙasa da wasa da warki ba, Ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta. Karshen abinda ambaton Allah zai kai ka da istighfari shine kubutar da kai daga wutar jahannama. Ya rabbi ka tsare mu Allah, ka san mu ba rabon wutar jahannama bane ya Allah. Mun wani musulmi lalle bawa yana cikin tsananin bukata, bawa yana cikin tsananin bukata zuwa ga Allah. Wallahi mun bukata ne, wallahi muna da bukata wajen Allah. Ya Allah ba mu isa ba, ya Allah ba mu kai ba, ya Allah mun tuba. Allah muna nema a gare ka Allah, taimakonka muke nema da agaji. Allah muna da rauni, ka karfafa mu. Allah muna cikin rashi, ka wadata mu. Allah imanin mu yayi kasa, ka karfafe shi. Ya Allah ka kara mana alaka da kai. Allah ka kashe mu akan yi wa addini hidima. Allah ka dauki ranmu akan binka da bin manzonka sallallahu alaihi wasallama. Kuma Allahumma rzuqna tawbatan qabla al-mamat. Ya Allah ka azurta mu da tuba kafin mu mutu. Yana cikin gata da Allah zai maka ya taimake ka ka tuba kafin ka mutu. To ina wanda baya istighfari? Ina wanda baya tuba? Sau nawa kullum kake bude wayarka kana dubawa? Ka duba leka wayarka da danne dannan wayarka ka duba yawan istighfarin ka kai wa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kuyi wa kanku hisabi kafin Allah ya tsaida ku yawan kiyama ce muku hisabi mu ga yawan kanmu gaskiya mun shagaltu da wani abu daban mun bar abin da ya kamata mu yi ba ma yin sa nana Aisha take cewa dan adam bai zai taba wato banin lokaci ya kubuce masa baya ambatan Allah wace wannan lokaci ya zama asara gare shi nan tashi tashin kiyama minti daya idan Allah ya nuna maka a kiyama a ce ga wannan mintin ya wuce baka ambaci Allah ba sai ka ci zaya ba kace kash ya akai na bar minti daya ya wuce mun ban yi ambatan Allah ba ban yi sai bari ba ban yi tuba ba daga cikin amfanin zikiri da ambatan Allah yana budewa bawa kofofi na sani kofofi na fahimta duk mai yawan istighfari duk mai yawan ambaton Allah to zai samu kofofi na fahimta da sani kofofin samun arziki kofofin samun ainihin ci gaba a rayuwa kofofin taimako kofofin abubuwa na alkhairi sai dai kaga ana amfanuwa da kai bayin Allah na gari sun kasance suna neman fatahi suna neman budi kai ma ba kana cewa ai maka addu'a Allah ya maka budi ba to bayin Allah suna neman budi a wajen Allah cikin salafus sa ne magabatan sahabbai da wanda suka biyo su baya suna neman Allah ya musu fatahi da ya musu budi da yawan istighfari da tawba da koma zuwa ga Allah daga cikin ambaton muhimmancin ambaton Allah shine mutum yana samun karfin jiki bayan karfin imani to shi zikiri shi karan kansa yana kara maka lafiyar jiki da karfin jiki zakai mamaki wannan magana nana Aisha ai wannan nana Fatima yar annabi ce da ita da sayyidina Ali bin Abi Talib suka kawo annabi kuka cewa sun gaji aiki ya musu yawa Fatima tace nika a gidan Aliyu wahala a gidan Aliyu surfe a gidan Aliyu daga a gidan Aliyu la ilaha illa Allah yar annabi Muhammad tana surfe yar annabi Muhammad tana daka hannunta yayi kanta yau kai yarka ka aurar da ita ka hada ta da ƴaƴan aiki masu mata aiki mutum 6-7 ka cika mata gida da miliyoyin kuɗi da daloli da garaje da kwanuka da abun alfahari amma baka koya mata bin Allah ba ka gina gangan jikinta ka kaiwa wani dan adam ya ci moriyarta amma baka gina mata ruhin ta lahirarta ba yau ga yar annabi nan yar gata na da Fatima ba yadda take gadara da uba irin na Fatima ta zo gidan annabi hannunta yayi kanta saboda bala'in nika ina matan da suke cewa ba za su taimaki mazajen su da aiki a gida ba ina wadanda suke zuga mata kada su yi aiki da hidima wa mazajen su ina wadanda suke cewa ai ba auri mace dan ta yi aiki a gidan miji ba ina suke ina kuke nana na Fatima ta je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babanta hannunta yayi kanta tana cewa a taimaka mata da miye taimaka mata da aiki annabi ya ce kina so da ke da mijinki in ba ku abin da yafi wannan suka ce eh yace to idan kun zo kwanciya bacci kullun ku yi subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 tashi ki tafi an gama malamai suka yi ta sharhi akan wannan hadisin suka yi ta bayani me ya hikimar da ta sa sun zo neman a basu dan aiki annabi ya ba su zikiri aka ce ai dan a nuna ma zikiri da ambaton Allah yana kara wa dan adam karfi kuma wallahi yau ya tabbata duk dattijon da yake yawan zikiri yana karatun Qur'ani yana zikiri yana ambaton Allah mallan wallahi da karfin shi yake mutuwa ka je ka bincika ba dawa kace ba ba masara kace ba ba kaza kace ba ambaton Allah Allah yana baka wani karfi ne na imani da karfi na gangan jiki dan uwana musulmi da karshe mu sani cewa zikiri shike bawa zuciyar dan adam farin ciki da jin dadi da kwanciyar hankali da nutsuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da yawan ambaton Allah da yawan fadin subhanallah da yawan fadin alhamdulillah da yawan fadin la ilaha illallah da yawan istighfari da yawan la hawla wala quwwata illa billah da yawan fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel da yawan wadannan abubuwan sune suke bawa farin ciki da jin dadi ka dauka mulki shine jin dadi kai kuskure ka dauka auren jajayen mata shine jin dadi kai kuskure ka dauka tabbata babban gida shine jin dadi nawa ne suke gina manyan gidaje ba su iya bacci a gidan gurgi ma suke ce sun yi allura ga inda ake jin dadin da kwanciyar hankali da nutsuwa ambaton Allah tabaaraka wa ta'ala ka dauka kadara da shaguna da kamfanoni da motoci da ka dauka shike bawa nutsuwa da kwanciyar hankali kai kuskure
ka koma ga Allah dan ka samu nutsuwa ala bi zikrillahi taqma'innul qulub aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم من ربنا الله يبارك لنا في زمن لافيه الله يسامو cikin masu ambaton Allah Allah ya yafe mana kurakuran mu ubangiji Allah ya samu cika da duniya lafiya Allah ka jikan iyayen mu ka jikan magabatan mu ka jikan malaman mu Allah ka bamu abinda zamu ci Allah ka bamu abinda zamu sha ya Allah ka bamu abinda zamu sutunta kanmu ya Allah ka fifita mana sonka da kaunarka da biyayya gare ka sama da komai ubangiji urzukuna taubatan qabla al-mamat Allah ka azurta mu da tuba kafin mu mutu Allah ka samu tuba kafin mu mutu Allah kada ka dauki ranmu muna cikin zulubi tsundum ya ubangiji ka yafe mana kurakuran mu Allah ka biya mana basussukan mu ya Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da bakin ciki ka raba mu da bacin rai ya Allah ka jigan iyayen mu Allah ka jigan magabatan mu Allah ka dauki musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah ƴan uwan mu falastinawa da suke cikin bala'i na hannun isra'ila ubangiji Allah ka kubutar da su daga bala'in nan suke ciki Allah ka taimaki dukkan ƴan uwa musulmi da suke cikin kaskanci a rayuwar mu gaba daya ya ubangiji wannan kasa ta mu ta Niger Allah ka sa albarka cikin ta Allah ka kawo arziki a cikin wannan kasa Allah ka kawo kwanci hankali a cikin wannan kasa Allah ka karbabu kasuwanci a cikin wannan kasa Allah ubangiji ka bada ilimi mai albarka ya Allah ka daukaka addinin musulunci a kasar Niger Allah ka sa addinin musulunci zama shike jagorantar gwamnatin Niger ubangiji Allah ka sa su fifita komai akan addinin musulunci ya Allah ka hada kan musulmi a wannan kasa Allah ka hada kan musulmi a wannan kasa Allah ka zaunar da su lafiya a wannan kasa Allah duk arzikin da ake nema Allah ka baka wannan kasa da sauran kasashen mu makota gaba daya na Afirka gaba daya duk addu'ar nan da ne Allah ka bamu gaba daya ka hada mu a gidan aljanna wa kuma ila salatikum yarhamukumullah